This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 27 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon ta fara aiki tun daga asubahin yau dinin Laraba. Jami'ai a Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuƙa 89 a wani jerin hare-haren da suka kai a tsawon dare. Sannan kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta bayar da sammacin kama shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Myanmar saboda manyan laifuka da aka aikata kan al'ummar musulmi na Rohingya tsiraru.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa akalla 'yan tawaye sama da 400 na kungiyar MJRN da ke zaune a ƙasar Libya ne suka miƙa wuya ga gwamnatin Nijar bayan da gwamnatin ƙasar ta yi kira da su ajiye makamansu. Kana a ƙasar Ghana, yayin da gangamin yaƙin neman zaɓe ke daɗa zafi, an yi gargaɗi ga 'yan siyasa da su yi kamfen ɗinsu da tsafta. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai duba matsalar garkuwa da mutane da yadda al'umma kuma za su haɗa kai domin taimaka wa gwamnati samar da tsaro. Inda lokaci za mu kawo wato saƙonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu a saurara labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar mayaka ta Hezbollah da ke Lebanon ta fara aiki tun da safiyar yau dinin Laraba, tana mai tsaida yakin, ta yadda shugabannin Amurka da Faransa ke cewa hakan na iya kaiwa ga cimma wata yarjejeniyar kuma a zirin Gaza. Yayin da tsagaita wutar ta fara aiki, motoci da dama sun dunguma zuwa kudancin Lebanon, inda kazamin yakin da aka kwashe wata da watanni ana yi, da kuma jerin umarnin tashi da Isra'ila ta yi ta bayarwa a baya, suka tilasta mutane tsirewa daga muhallansu. Rundunar sojin Isra'ila dai ta gargaɗi mutane da su nisanci ƙauyukan da a baya ta ba da umarnin a tashi daga cikinsu. Yau Laraba, jami'ai a Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuƙa 89 a wani jerin har-haren da suka kai a tsawon dare, wanda ya raunata mutane uku a Kyiv, babban birnin ƙasar. Sergey Popko, shugaban hukumar da ke kula da harkokin soja a birnin Kyiv, ya ce baraguzan da suka yi ta faɗowa daga jiragen da aka tarwatsa sun lalata wani gini. Rundunar tsaron sararin saman Ukraine kuma ta kakkaɓo 36 daga cikin jirage marasa matuƙa ɗin wajen 89 a cewar rundunar sojin ƙasar. A halin da ake ciki kuma, yau Laraba, shugabar ɓangaren zartaswar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi gargaɗi cewa Turai a ta bakinta ba ta fada lokacin wargi a wajen buƙatar inganta tsaro da gogayyarta a duniya. Yayin da 'yan majalisar dokokin Turai ɗin ke shirin yin na'am da sabuwar tawagar ɓangaren zartaswarta don fara aiki, da take jawabi ga majalisar dokokin tarayyar ƙungiyar a Strasbourg, von der Leyen ta ce tawagarta ta kintsa tsaf don fara aiki gadan-gadan wajen tunkarar ƙalubale masu yawa waɗanda ƙasashen ƙungiyar ke fuskanta, musamman ma yaƙin Ukraine wanda ake gwabzawa a kan iyakokin ƙasashen Turai.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, akalla 'yan tawaye sama da 400 na kungiyar MJRN da ke zaune a ƙasar Libya ne suka miƙa wuya ga gwamnatin Nijar bayan da gwamnatin ƙasar ta yi kira da su ajiye makamai. Manya da ƙananan makamai da albarusai ne 'yan tawayen suka miƙa wa hukumomi. tun bayan juyin mulkin sojin kasar ne yan tawayen suka sha alwashin kai hare-hare a muhimman wurare da nufin maido da Niger kan turba na demokradiyya. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani.
Ɗariruwan ‘yan tawaye na ƙungiyar MGRN da ke fafutukar ganin an dawo da Muhammad Bazoum da sojoji suka kifar a shekarar 2023 da suka fito daga ƙasar Libya suka ajiye makambai tare da miƙa wuya ga mahukuntan ƙasar Nijar. Makaman da ‘yan tawayen suka miƙa wa hukumomi sun haɗa da mayya da ƙananan makamai da kuma alburusai. A yayin wani biki ne dai da aka gudanar ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Agadez inda ‘yan tawayen suka ajiye makamansu. Brigadier General Ibrahisa Bulama shi ne gwamnan jihar Agadez.
Rana ce da muna farin ciki domin muna da ex-combata na da sun ka tashi tun Libi sun ka zo nan jihar Agadez don su ba da makamai su tun da sun yarda da apilkin da aka yi lanse kowa ya zo kawo gudunmuwarshi saboda kasar mutan Nijar mutane a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kuma wajen gwamnati mu ma mun dauki alkawari da akwai processes da ake ce ma DDR demobilisation, désarmement da réhabilitation da za su yi yau zuwa sai a ce watanni biyu ko uku haka abinda zai ba su dama su koma rayuwarsu ko ta vie civile ko wanda suke so kuma ana iya sa su cikin sojawa.
Ta hanyar wani kwamiti ne dai da ke shiga tsakani wanda gwamnatin mulkin sojan Nijar ta kafa mai mambobi 17 ta azawa alhakin ciwo kan 'yan tawayen domin rungumar zaman lafiya, inda kwamitin ya yi nasarar wayar da kan waɗannan 'yan tawayen da suka ajiye makamansu mahimmanci da zaman lafiya ke da shi a cikin ƙasa. Lawal Tahir yana daga cikin wannan kwamitin.
Mu kaman lokaci za a tuba nan za mu waya ma kai mu ta yi bumbi gari-gari mu yi sensibilisation waɗanda yara su koma gari su nema gafara kuma halin tayya na ƙasa mu. Mu kwatanta musu wannan halin kirki bane su maida makamai su zamna. Allah yarda sauran mutane ma sai mun ci mu kawo su gari.
Yanzu a kwanakin da suka gabata ne dai wasu manyan shiga-shigan kungiyoyin tawaye ciki har da kakakin kungiyar tare da wasu kwamandoji uku suka bar fafutukar tare da cewa su yanke shawarar zaman lafiya. To sai dai kungiyoyin fafutuka na ganin dole ne gwamnatin Nijar ta yi taka tsantsan da kuma sanya ido sosai akan tsofaffin 'yan tawayen domin gudun kar a koma gidan jiya. Ishi Abdulrahman Biyanu wani 'yan fafutuka a Agadez.
Kuma wadda ake ta yi da fifi ta cewa an maido bindiga an ashe wannan abu ne mai kyau, amma su kuma in ga a san kamar menene matsalar su da yasa su suke kontrakin ƙasa da bor. Ya kamata gwamnati sa ido sosai paske shi fa cikin komi fa akwai gurɓatacce kenan, ba wai an maido ba to an maido, amma kuma ya kamata a bi salsalar waɗannan mutanen kamar a sa su cikin ido kuma don gudun ka a koma gidan jiya.
Wannan sabon matakin na miƙa wuya da 'yan tawayen ke yi kuma rungumar zaman lafiya ya kawo sabon fata da gwamnatin Nijar ke yi na inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk fa'in kasar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto, shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu daga labaran duniya.
To baba, Rasha dai yana jiran a kaddamar da sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin Donald Trump a daidai lokacin da ake daɗa karce ƙasa tsakaninta da Ukraine mai samun goyon bayan ƙasashen yamma, biyo bayan harba makami mai linzami mai iya ɗaukar nukiliya da Rashar ta yi kan Ukraine. Shelar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi ga duniya a wannan wata na Nuwamba cewa Rasha ta harba makami mai linzami samfurin hypersonic mai masifar gudu mai iya goya makamin nukiliya ya daɗa jefa ayar tambaya kan musabbabin ƙaruwar zaman ɗarɗar. Ana 'yan makonni kawai a miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin Amurka. Janar Sergei Kirayev, babban kwamandan manyan makaman yaƙin Rasha, ya jaddada ƙarfin illar wannan sabon makami mai linzami da cewa
based on the task set and the range of this weapon, it can reach targets across the entire
General Sergei yace bisa ga irin aikin da ake son wannan makamin yayi da kuma inda yake iya kaiwa, yana iya fa isa duk wuraren da aka auna shi da su a ilahirin nahiyar Turai. Rasha dai yana zargin shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden da shirya gadar zare ma duk wani kokarin shugaba mai jiran gado Donald Trump na gaggauta kawo ƙarshen yaƙin kamar yadda ya yi alƙawarin yi a yayin yaƙin neman zaɓensa.
To kuma talla a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma talla yanzu ko bari mu leka kasar Ghana inda ake shirin gudanar da babban zaben shugaban kasa da na yan majalisa a ranar 7 ga watan Disamba. A yayin da gangamin yakin neman zaɓe ke ƙara yin zafi, an gargaɗi 'yan siyasa da su yi kamfen su da tsafta. Wakilin mu Ridwan Abbas ya haɗo mana rahoto akan haka.
Yayin dai da gangamin siyasar ke daɗa yin zafi, ba a yadda aka yi ƙasa a gwiwa ba, aka ci gaba da yin kira ga 'yan takarar jam'iyyun siyasar su yi gangamin su cikin limana. Vice Chancellor Methodist University College na Riku, Reverend Professor Daniel Hughes ya ce, yayin da Ghana ke shirin yin babban zaɓen ta a ran 7 ga watan Disamba, shugabannin siyasa su gusar da hankalinsu daga farwa junansu zuwa magance abubuwa da ke damun ƙasar. A matsayinka ɗan siyasa, kana da dama ka gabatar da gangaminka, ka tallata kanka ba tare da tsangwama ko zagi ba. Muna buƙatar ka gwada mana ko menene shirye-shirye ko tsararrakanka da za su fidda Ghana daga ƙangin da ta sami kanta a ciki a samu ci gaba. Amma da zaran ka so mu kiran abokin adawarka da munanan suna, wannan ya zama kaiwa abokin adawarka hari. Saboda haka ne shawaran da zan baiwa 'yan siyasa shine, ku gaya mana yadda za ku yi da albarkatunmu, in mun gamsu da jawabanku za mu zaɓe ku. Yanzu haka ɗan takarar jam'iyyar na NPP Dr. Mahmud Bawumia ya kammala rangadin jihar Ashanti cikin ƙibtawa da Bismillah, ya kuma sheƙa zuwa jihar Arewaci inda ya yada zangon farko na rangadin nasa a zaurin Kumbunguna, sarkin Kumbungu Alhaji Abu Idris. Ga abin da yake faɗa masa cikin yare su na dagon maci kamar haka. Dr. Mahmud Bawumia ya faɗa cewa yayin da yake a matsayin nan na mataimakin shugaban ƙasa, ya kawo wannan yanki nasu na arewaci ayyukan ci gaba bila adadin. Yace yanzu haka yayi niyyar kawo ƙarin ayyukan ci gaba cikin yankunan nan guda biyar na jihar Arewaci, yadda za a samu haɓaka da kuma inganta ci gaban rayuwa. Shi kuwa tsohon shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC John Mahama garzayawa ne yayi zuwa jihar Gabashi a zangonsa na farko a Insawam da Upper West Achim. Yace za mu farfaɗo da giggida masana'antu, domin za mu samar da filaye inda za mu kai ruwa da wuta, yadda duk wanda ke son gina masana'anta zai iya yin haka daga Amasama har Nsuhun, yadda matasa a Insawam da Adajiri su kuma za su samu aikin yi.
Alhaji Gado Alhassan Misuri, ba batun a ce wani kaza ko wani zagi, a'a, abinda ka san da kai ka gyara muna garinmu da muluka hankalinmu zai kwanta, iyalinmu su hankalinsu ya kwanta da za ku gyara muna garinmu, shi kawai muke bida.
Ni ne Malam Awal, game da wannan zaɓe da gangamin siyasa da ake yi, yanda abin ya kawo jikin nan. Gaskiya in ba faɗakarwa aka yi game da matasa ba, sai kaga an zo an yi abin da bai dace ba. Tunda yanzu ko ina addu'a ake yi, Allah ya sa ai abin nan lafiya a gama lafiya.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. Wannan shirin dai na zuwa muku ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirin na gaba.
Shirin zaman takewa ne, kowa ya zo ya saurara, don na san akwai abun mora.
Jama'a masu sauraronmu, barkanmu da sake saduwa a shirin zaman takewa. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki daga ƙabilu da addinai daban-daban. kan hanyoyin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da yadda al'umma za su haɗa kai don taimakawa gwamnati samar da tsaro. Wani rahoto da wata hukumar tsaro mai zaman kanta mai suna Beacon Security and Intelligence Limited BSIL ta wallafa na nuni da cewa watan Oktoba na wannan shekara kadai akalla mutane 1,545 suka halaka sanadiyar matsalar tsaro, yayin da mutane 972 aka yi garkuwa da su a fadin Najeriya. Rahoton ya nuna cewa an sami karuwar ayyukan garkuwa da mutane da kashi 24.4. A wata sanarwa da kungiyar Raya Al'ummar Kanam a jihar Plateau ta fito da shi, ta nuna cewa daga watan Yuli zuwa Nuwamban shekara ta 2024 sun kiyasta cewa mutane 31 ne daga ƙauyuka 16 na ƙaramar hukumar suka shiga hannun 'yan bindiga, yayin da mutane 2 suka rasa ransu. Da yawa daga cikinsu an ba da kudaden fansa kafin aka sake su, wasu kuma har yau suna hannun masu garkuwa da su. Sakataren kungiyar Raya Al'ummar Kanam Nuhu Shehu ya yi bayani kan matsalar garkuwa da mutane don neman kudin fansa.
Ranar 17 zuwa shekaran jiya zuwa jiya, masu garkuwa da mutane sun kama mutane da suka kai kimanin mutane 10. Kuma sanadiyar haka ma an samu rashin rai guda, so wannan al'amarin ya matukar daga hankalin al'ummarmu fiye da yanda kike tsammani. Sun gaskiyar magana shine al'ummarmu suna cikin yanayi na tashin hankali. To abinda ke faruwa, wannan yankin tana ɗaya daga cikin yankunan da suke da manyan dazuzzuka a wannan karamar hukuma mai fadin gaske. Kuma idan kika yi la'akari da cewa daji ne mai fadi waɗanda su waɗannan bata gari suke shiga su sheke ayansu, babu wani wanda zai samu su ido, wannan ya ce maka gaya wurin ababuwan da suke gudanar suke yi a wannan yanki. Amma kamar yadda muka sani, harkan garkuwa da mutane wani harka ne wanda kusan fadin Najeriya gaba daya abun na gudana. Mafi yawa daga cikin waɗanda suke cikin wannan al'amari zaki samu matasa ne waɗanda ba su da aikin yi. Amma kamar a namu yanki din abu ne wanda ana iya samu 'yan gari waɗanda su ma suke ba su bayanan tsirri wurin taimaka ma wannan mutane wurin gudanar da wannan al'amari din. Don a kwanakin baya can an iya kakkama wasu wanda aka danka wa ita hukumar tsaro, amma a bayanan da muke samu ta bayan fage na nuna cewa an sake wayannan mutanen, kuma su ne yanzu ake ganin don sun kaura. Wasu daga cikinsu makiyaya ne, sun kaura daga wannan yankin sun koma wani yankin wajen jiha. Yanzu kuma tunda sun san wa'innan yankuna din lungu da saku na wannan kasan, to sukan iya zuwa su gudanar da abin da za su gudanar na aika-aikansu su tafi babu wanda zai zamanto musu barazana. Duk da yake akwai nan makwabtanmu jihar Bauchi, akwai wata tsari da ita gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar na taimakawa vigilanti wurin yin yaki da wa'innan ɓata gari. To mu a nan karamar hukumar Kanan sun daɗe suna zuwa suna kama na ɗauki. Amma a rahotanni da muka samu an dakatar da wayannan 'yan nobeli, ana kiransu nobeli, an dakatar da sun shiga wannan karamar hukuma. Sai dai idan za su shiga su yi operation su kama wayannan mutanen hannu su mika wa ita jami'an tsaro. Kinga kwasu da yake suna da manyan bindigogi, kuma su wayannan 'yan banga ne, zai yi wahala mutum ya tunkare mutanen da suke da manya-manyan bindigogi kuma ka ce musu kar su buɗe wuta a yayin da kuma za a iya buɗa musu wuta. Wannan ya sa mutanen suka janye gaba ɗaya daga irin ɗauki da suke bayarwa a wannan yanki namu. Kuma tunda suka janye ɗin, wannan al'amari ya sake dawowa kai tsaye, aka ci gaba da samun wannan ɗaukan mutane nan da can. Ya zama yanzu kamar kusan kowane wayewan gari ne ana zaman ɗarɗar da kuma barazanan cewa za a iya shiga wannan gidan ko wancan gida gobe.
Akwai wani matakin da kuma kuka ɗauka don ganin cewa wato kun daƙile wannan matsaloli na garkuwa da mutane?
Ko kin sani wannan al'amarin da ke faruwa, mutane ne za su zo cikin mutum fiye da 10 su zo da manya-manyan bindigogi da dukkan community, babu mutum ɗaya da yake da irin wannan bindiga. Babban al'amari, babban barazana ne ga mutanenmu su iya tunkaran wayannan mutane. Duk da dai yanzu akwai ana kokari muna kokarin kira ga ainihin al'umman mu kowa ya fito ya iya gani yaya zai yi ya bada kariya wa kansa.
Me kake ganin kamar ita gwamnati za ta yi domin kawo ƙarshen wannan matsala?
Na farko dukkanin gwamnati babban aikin gwamnati a kowane irin kasa ita ne samar da tsaron rayuka da kuma dukiyar mutane. So muna kira ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da karan kanta ma gwamnatin karamar hukuma suna da rawa mai girma da za su iya takawa idan za a bawa ainihin yan bangarmu da mafarautanmu a ba su kayan aiki da ya dace su fuskanci wannan mutane. Muna da kyakkyawan fatan cewa za su iya dakile wannan annoba da ya dami al'ummarmu. Don haka muna kira ga dukkanin matakan gwamnati guda uku da muke da su a fadin Najeriya da a taimaka a gane cewa muhimmancin ran ɗan adam da kare dukiyoyinsu da samar da yanayi na kwanciyar hankali da za su gudanar da rayuwarsu hakki ne akan kowane irin shugaba a kowane irin mataki na gwamnati da da matakin da ma ba na gwamnati ba.
Ko me al'umma ke cewa game da batun garkuwa da mutane?
Sunana Abdulkarim Ali, amma an fi sani na da master class a garin Dangiyana. To gaskiya abin da muke ciki da kuma al'umma gaba daya muna cikin fargaba, saboda abin ya biya zama kaman shirin wasan kwaikwayo. Kana ganin kaman ka ji labari a wani wuri, da abin ya zanna shiru, yanzu kuma abin ya dawo. Ko shekaran jiya na an ɗauki wasu ma a gaba, sannan an ɗauki wani yaron cikin garin Dangiyana, Dangiwana, ma an kama shi a can wurin Karam. To abubuwan da yawancin ba a yin irin wannan abin sai da haɗin bakin mutanen gari, kuma suna kin faɗa ba don komai ba, suna tsoron rayuwarsu. Yau ana kama wanda aka gaya, to a hannun jami'an tsaro ba ya yin kwana biyu uku an sake. To kaga kuma wanda kuma ya faɗa, kaga cikin rayuwarsa da iyalansa na cikin hatsari. Amma kuma a shawarce a gefen tsaro, ni a ganina gaskiya jami'an tsaron da muke tare da su yana da kyau a Najeriya a yanzu. Kar a bar jami'in tsaro ya dade a wuri ya zama kaman wuri ya zama nashi. To akwai wa'inda ba ya kama ya hukunta. Sai kaga jami'in tsaro a wuri ya fi shekaru 10, ya fi shekaru 20 a wuri, kuma yana jami'in tsaro kyakkyan san aiki bari ba.
Kenan, wato wani lokaci idan aka zargi mutane har in aka kama su, jami'an tsaron na suke su?
Gaskiya ba su wani dade, kuli kawai. Kai wani ma wallahi randa aka kama shi, ka sa da yamma da aka zo ka ganshi kuma a cikin ku kuna yawo. Duk wani lokacin ko an kama shugabannin mu na siyasa su da suke zuwa su sa hannu a idelin wancan mutum. To gaskiya muna cikin fargaba. Yanzu ba abin mutum ya je kodi ba amfanin sa na gona, ko ka kai ziyara a kauye gaisuwa, wallahi kana fargaba a hanya kauye, baka san me zai faru. Ga sadan rayuwa, ga fargaba, da wanne zamu je?
Suna na Jamila Adamu. To gaskiya kin san ba a cin kasuwa sai da dan gari.
Kenan kina ganin kama akwai informa kenan, wato akwai wanda suke bada bayani ma masu
gari. Eh, gaskiya akwai wanda suke bada bayani ma wa'anda suke, domin ba yanda za a ce baka san gari ba, baka san mutane da suke cikin gari ba. Amma sai a zo a samu mutum ya fito daga wani wuri ya zo ya dauki mutum a cikin gari.
Amma ya kike ganin kaman za a kawo ƙarshen wannan garkuwa da mutane, musamman a yankunan karkara da ake samu?
Na farko a beach patrol, a dinga patrol.
Su a ya kamata su yi ta yin patrol?
Hukuma. Hukuma su dinga patrol operation. Kana zaune da mutane, ya kamata kai ma kana sa ido. Mutum ya zo ya base, baka san me sana'arsa ba, yana ta kashe kuɗi, yana ta abubuwa haka, baka san me yake ciki ba, kuma ka yi shiru. Wai kai kar ka yi magana a ce ka faisa ido. Muna society da ake cewa security kan suna cewa if you see something you say something. In kai shiru za ka iya cutar da al'umma ne.
Shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah a yankin na Kanam, Muhammadu Jibrin Musa, yace sukan tattauna da sauran al'ummar da ke yankin don samun mafita.
Wanda abin da muka dauka mun sanar da Miyetti Allah na sama kamar na Vietnam kenan. Domin shi mu hada da jan banga da kuma sojoji mu kaza, in ba jan banga mu ba sojoji ba san je. Da kuma dai a kika jirgin nan a san yadda za a yi. To sai muka zanna mun duba. Yau abinda gwamnati zai taimaka mana, in muka bar kasan nan haka muka ce sai gwamnati ta yi ita kadai, aikin zai zama mana kamar ba za ta yiwu ba. Domin mu a garin mu na me yi Allah abin da muke bayi shi na zai don ba kula da ni yazo ni na san kasa dai na akwai ɗan kasa sai kamata su sanar da mu in nan ce ba kula da ni ne a sanar mu me yi Allah ko kuma arzon da yake wuri shi arzon da ya kawo ya nuna mana mu ga ba kula da ni nan lafiya ya kawo shi kusan ina ne ya fito kwana nawa ne dai a nan din don ba haka aka yi ba wannan abu bara iya gane mummuna cikin mai kyau ba
ita gwamnati a bangaren ta me kake ganin kaman za ta tallafa muku domin a samu waraka musamman game da garkuwa da mutane da ake yi a wannan yanki
muna da yan banga muna roƙon gwamnati ta tallafa musu da irin kaman irin bom wanda san samu abin da zai zurke hannu saboda wannan mutane suna tafiya da kansu don sun sanna daga adda ba dai yi ba kirin da muke tare da su su taimaka musu da kudin mai da sauransu
tashin hankali abinki ne zaman lafiya abin so ne
masana dai sun ba da shawarwarin samar wa al'umma ayyukan yi da sanya tsare-tsare da za su sassauta raɗaɗin tsadar rayuwa da ɗaukan matakan tsaro da suka dace su ne za su iya rage ayyukan ɓata gari a tsakanin al'umma masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya
to madalla gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana
to bari mu fara da sakon Samuel Agnes Malafaturi mazaunin Difa a jamhuriyar Niger wanda ya ce babban bankin CBN a ƙasar mu Najeriya ka sani cewa ƙara kuɗin ruwa ga ƙananan bankuna daga kashi 27.25 zuwa kashi 27.50 yin hakan fa zai sa masana'antu da ƙananan 'yan kasuwa su ƙara farashin kayayyaki da ma durƙusar da masana'antun daga ƙarshe dai duk matsalar kan talaka za ta ƙare to Allah ya kawo mu kuta sai sakon haɗin gwiwa daga Sarusima da Tai da Magaram da Isuhu Makerima da Tai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakubu mai aski ba da raka da Musa Malam Indu Kazawai da fatan na faɗi sunayen daidai waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa samun nasarar fatattakar 'yan ta'addan 'ya'yan ƙungiyar Lakurawa da jami'an tsaronmu na jamhuriyar Nijar suka yi a kan iyakar Nijar da Najeriya gaskiya abin ayaba ne kuma wannan na nuna cewa idan gwamnatocin Najeriya da Nijar suka haɗa hannu kuma suka yi aiki da gaskiya da ikon Allah za su iya ganin bayan wannan sabon kalubalen na 'yan ta'addan Lakurawa a ƙasashenmu.
To madalla yanzu ko ga takaitattun labarai.
To a takaicen wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da kungiyar mayaka ta Hezbollah da ke Lebanon ta fara aiki tun da safiyar yau dinnan Laraba tana mai tsaye da yakin ta yadda ma shugabannin Amurka da Faransa ke cewa hakan na iya kaiwa ga cimma wata yarjejeniyar kuma a zirin Gaza. Yau Laraba jami'ai a Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuƙa 89 a wani jerin har-haren da suka kai a tsawon dare wanda ya raunata mutane uku a cikin babban birnin ƙasar. Sarki Popko, shugaban hukumar da ke kula da harkokin soja a birnin Kyiv, ya ce baraguzan da suka yi ta faɗowa daga jiragen waɗanda aka tarwatsa sun lalata wani gini. Babban mai gabatar da ƙara na kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka yau Laraba ya bayar da sammacin kama shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Myanmar saboda manyan laifuka da aka aikata kan al'ummar musulmi 'yan Rohingya tsiraru.
To masu saurare iya abinda za mu kawo muku a wannan la'asari yake da sai can kuma da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 10:29 da wasu 'yan daƙiƙu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wato Fiona Wamai wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asari wato Mr. Carl. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalamu.